sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gudumawar motoci 50 ga jami'an tsaro da gwamnatin jihar Bauchi ta yi. Wasu sakwatawa za su garzaya kotu don nuna rashin amincewa ga waɗanda aka nada a matsayin shugabannin kwalejin ilimi da ke gidan Madi. Masu sharhi na bukatan Faransa ta sake wa kungiyar kasashe biyar na Sahel mara don sulhun ta fitinar kasar Chadi. Muna da shirin yanayi da muhalli, za kuma mu kammala da darasin Ramadan, albarkacin watan Ramadan da ke gudana. Gabanin waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan 4 don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma ƙarin tallafawa ƙananan yara da iyalai. A jiya Alhamis, ranar da ya cika kwanaki 100 a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da ƙyar a zaben watan Nuwambar bara, don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar. Wannan yunkurin nasa yana zuwa ne kwana ɗaya bayan jawabinsa na farko ga taron haɗin gwiwa na majalisin ƙasar, inda ya gabatar da abin da ya kira abubuwan da yake so ya cimma don taimakawa Amurkawa masu matsakaicin ƙarfi su samu ko su ci gaba da samun daidaito na kuɗi. Yanzu haka ƙasar Brazil ta zama ƙasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a korona da ya kai 400,000, duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan ƙwayar cutar. Masana kiwon lafiyar ƙasar sun yi murna da raguwar waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan gami da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil, amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a ɓangaren kudancin Amurka. Watan Afrilu ya zama watan da mutane suka fi mutuwa da annobar a ƙasar ta Brazil, inda dubban mutane ke mutuwa a asibitoci masu cinkoson jama'a. Kusan mutane 100,000 ne suka rasa rayukansu a Brazil a wata ɗaya kaɗai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daraktan yankin Turai na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Hans Klug, ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karon farko a cikin watanni biyu, da yake jawabi a hedkwatar hukumar WHO ta yankin a Copenhagen. Klug ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. Ya kuma ce zuwa jiya Alhamis, kashi 7 cikin 100 na mazauna Turai an musu cikakkiyar rigakafin, wanda sama da kashi 5.5 cikin 100 na yawan mutanen da suka harbu da COVID-19 ne. Klug ya yi gargaɗin cewa yayin da wannan labari ne mai daɗi, ƙwayar cutar har yanzu tana barazana, yayin da adadin waɗanda suka kamu ya kasance mai yawa a wasu yankuna da dama. A jiya Alhamis, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a buɗe birnin New York kafin ranar 1 ga watan Yuli, sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Cuomo ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo, da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York Bill de Blasio, wanda ya ba da sanarwar cewa birnin zai sake budewa a ranar 1 ga watan Yuli. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, de Blasio ya ba da hujjar cewa an yi wa mutane miliyan 6.3 rigakafin da sauran ci gaba da aka samu na COVID-19 a cikin birnin a matsayin dalilai a cikin sanarwar tasa. Amma magajin garin ya kuma yadda cewa shawara ta ƙarshe ta kasance tana wajen jihar. Daga ƙarshe, a bayyanarsa ta farko a kotu tun bayan da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci na makonni 3, mai sukar Kremlin Alexei Navalny ya kira shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin sarkin ɓarayi. Navalny ya bayyana jiya Alhamis ta faifan bidiyo daga gidan yari zuwa kotun Moscow, inda yake ɗaukar ƙara hukuncin da aka yanke masa na ɓata sunan wani tsohon soja a yakin duniya na biyu. A cewar rahotanni, Navalny ya zama siriri kuma ya aske gashin kansa. Ya ce na kalli madubi, tabbas ni kwarangwal ne mai ban tsoro. Nabalny ya fara yajin cin abinci a ranar 3 ga watan Maris, kuma ya kawo ƙarshen sa a ranar 23 ga watan Afrilu. A ƙarshen shari'ar ta jiya Alhamis, ya samu dama ya cicciki Putin.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babban rahotanni. Gwamnatin jihar Bauchi ta dau matakin gudunmawa ga jami'an tsaro ta hanyar samar musu motocin sintiri 50, inda a cikin rundunar yan sanda ta samu motoci 18. Daga Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Bikin miƙawa jami'an tsaro makullan motocin wanda mataimakin Inspector General yan sanda Nigeria Mr. Johnson Babatunde yayi a madadin babban Inspector General Usman Alkali ya bayyana gamsuwarsa dangane da kikkiawan alaka da ke gudana tsakanin jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar Bauchi. A hira ta da shi bayan kammala bada motocin, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya jaddada muhimmancin samar da kikkiawan tsaro ga rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
To alhamdulillah Abdul Wahab, wannan abu dai mu a gwamnatance mun yi shi ne saboda ganin yadda matsalan tsaro ya addabe mu, kuma mu Bauchi jiha ne wanda muke makwabtaka da jihohi 7, wanda duk wanda zai tafi jihohin da suke arewa maso yamma ko na tsakiya ko mu ma da muke arewa maso gabas ya biyo cikin garin Bauchi, kuma abubuwan da suke faruwa a arewa maso yamma yana ba mu tsoro, kuma abubuwan da suke faruwa a Najeriya gaba daya yawancin wayannan wanda ba su bata gari suna shigowa, saboda muna da dajuna, muna da gonaki nan, abinda muka dangana akai shine noma da sauransu, kuma dole ne mu yi kokari mu kawo wani dama wanda mutanen mu za su walwala, abinda kawai ya rige mana kenan, kuma dole mu bada goyon baya wa gwamnatin tarayya irin kokari da take yi na ganin cewa kuma mun sa musu na'urori a cikin motocin inda zai kasance ba za a mai da su motocin cefane ko a aje a gida inda ake a wurare ba.
Ko za ga mana yawan kuɗin da aka kashe wajen wannan sayo motocin?
An kashe kuɗi wajen miliyan 900 ne, saboda motocin suna da dan arha kuma suna da inganci, shi yasa ba mu je mun sayo Toyota ba da zai kashe wajen biliyan 3 ko wani abu, amma wannan motocin duka mun same su kowanne akan miliyan 15 biyar ne ko 16, to shi yasa muka iya saya da yawa kuma suna da inganci.
Hukumar yan sanda jiya Bauchi ita ce ta fi samun rabo mai tsoka, inda ta sami motoci guda 17. Kakakin hukumar yan sandan jiya Bauchi DSP Muhammad Wakili ya gana da manema labarai kan batun.
Mai girma gwamnan Bauchi Sanato Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya ba mu rundunar yan sanda ta Bauchi motoci guda 16 da zone 12 guda daya ya kama 17. A gaskiya rana ce ta murna a wajenmu, kuma rana ce wanda muna miƙa saƙon godenmu ga shi mai girma gwamna da mutanen Bauchi da suka bada haɗin kansu suka saya mana wayannan motoci wanda zai taimaka mana wajen ayyukanmu.
Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Sulaimanu Adamu shi ma ya halarci wajen da aka raba motocin, ya tofa albarkacin bakinsa game da batun.
A harkar tsaro kamar da ta sani ya shafi kowa da kowa, amma koyaushe shirye muke muna kuma roƙon Allah ya kawo mana gashi wannan abu. Muna godiya na musamman da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi, irin kokarin da yake yi musamman a tabbatar da tsaro a wannan jihar namu, kuma a ƙara kula da tsaro a wannan jihar namu. Allah zo daga san mu lafiya.
Abdul Wahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla. Wasu daga al'ummar Sokoto na shirin garzayawa kotu don nuna rashin amincewa ga waɗanda aka nada shugabancin kwalejin ilimi da ke gidan Madi a jihar. Masu korafin sun ce ba a bi ka'idar raba daidai na makaman ba a lokacin nada shugabannin kwalejin. Wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Kwanan nan gwamnatin ta fitar da jerin sunayen shugabanni da za su ja akalar hukumar gudanarwa da ta tafiyar da mulki na kowace daga cikin kwalejojin, inda biyar daga cikinsu suka samu kilcin jihar da makarantun suke ko dai a cikin hukumar gudanarwa ko kuma hukumar tafiyar da mulki wadda ke Sokoto ce kawai bata samu kilcin na asalin jihar ba a cikin hukumomin biyu akan haka ne ɗan asalin jihar ke ganin cewa in ne don samar da cigaban jihar aka yi wannan kolejin to ya kamata gwamnatin Najeriya ta mutunta dokar raba daidai ga makaman gwamnati wanda zai sa a samu kilcin na asalin jihar Sokoto a cikin waɗannan hukumomin
sunana Muhammad Mansur Aliyu ni ne shugaban kungiyar mallaman kolejin ilimi Reshen kolejin ilimi ta Shehu Shagare da kenan Sokoto yanzu misali kolejin ilimi ta jama'a da aka yi sabuwa ce an dauki da shugabanta wato provost da magata kardanta da mai kula da harkar kudinta da mai kula da harkar dakin karatu dukkanin su ɗan Bauchi ne kuma a cikin gabanin council akwai ɗan Bauchi in ka tahi a College of Education Technical Ikeya Dalo an dauko malami daga kolejin ilimi dake Obudu aka bashi rikon Ikeya Dalo amma shugaban da za su aiki tare shi na gabanin council aka dauko dan Ikeya Dalo registrar dan Ikeya Dalo basa dan Edo to mu me yasa a gidan madi a nan jihar Sokoto shin mun rasa ƴan jira ne waɗanda ba su rika makaman amma ka dauko muna da shi provost din ga magata kardanta da kuma wanda zai kula da harkar kuɗi da kuma harkar kula da dakin karatu aka dauko muna uku daga cikin su daga jihar Kebbi kuma daga Gondo Emirate na hudun bamu ida tabbatarwa dan Kebbi ne ko dan Katsina ko dai daga ina yato ba dan jihar Sokoto bane in ta kama mu teku to muna zuwa kotu shi an mataki na doka
ƴan jihar na ganin cewa wannan abun an tauye damar da jihar Sokoto ke da ita ta samu ci gaba a haujin ilimi
sunana Abubakar Sa'idu Abbas bayewa ka ce eh kana son ka sa wa'anda al'umma su ci gaba amma ka kawo musu wanda ba ku wanda ba ya san abin da an matsalolin su ba ka ce ya jagorance su ta haka nan bai san inda zai fara ba don bai san matsala a wurin ba
mu an kasa gidan madi tanga da local government to tsakanin ga Allah wannan al'amari ya zo muna kamar abin da bamu zata ba wanda in sun samu ne ya kamata daga cikin su tunda makaranta ce ta tarayya to amma kasancewa an kawo ta jihar Sokoto mu mun yi tsammanin akalla mu samu mutum biyu ko uku cikin waɗanda za su jagoranci wannan makaranta din
na tuntubi ofishin hukumar raba daidai shi jihar Sokoto inda jami'an da ke kula da wannan ofishin Fatima Muhammad Wurno ta ce hukumar na sanar da makaman da aka nada amma ai damar da shugaban kasa yake da ita ce ta yi nada dogon da yake so a kowane makami a ko ina akan haka ne tuntubi masanin doka Barista Ma'azu Liman Yabo akan menene ka'idar dokar ba daidai ga tsarin dokar Najeriya
constitution shi yazo da federal character kuma don gudun haka kada ai zalunci wasu mutane ya zamanto su rasa madawa ko inda za su tasamma shi yasa an kasa ta cikin tsarin mulki kandan 1999 constitution ai ba cikin I wonder if he's wrong.
Samar da kolejojin ilimi a Najeriya wani yunkuri ne na bunƙasa ilimi to amma wanda aka samar a Sokoto ta kasancewa ƴan jihar ga ƙoshi ga kwanan yunwa abin da yasa jama'ar ke korafi suna neman gwamnati da ta sake lale akan wannan batun Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute burin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwu su wata ran sai sun zo sun sa su wuhu
menene wuhu
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
tukar da ashafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja masu sharhi na bukatan kasar Faransa ta sake wa kungiyar kasashe biyar na yankin Sahel Mara don samu bakin zaren warware takaddamar da ta biyo bayan kisan gilla ga shugaban Chadi Idris Deby ga ra'ayin masanin kimiyyar siyasa Isufu Yaya a zantawarsa ta wayar tarho da wakilin Musulmin Muni Barma a Yemen
wa'anda suke kusoshi ga maido lahiya ga Chadi akwai wa'anda abubi suke suna sa wuta suna sa ruwa a musamman kama wadda horan shi ta zaki ta zan ita ce nan ita ce can ba alheri ba ne ga Chadi ya kamata ta rage wannan buri kuma ta ɗanyi baya ta jaddan nisa tunda abubuwan da take yana hasa wuta wajen wa'anga an tawaye yana hasa wuta wajen masu wanda suka yi juyin mulki.
Kana ganin kamar tsoma bakin kasashen waje musamman ita Faransa zai iya rikita al'amura kenan, watakila ba za a samu fahimta ba tsakanin bangarorin da ke rikici da juna.
Faransa ta yi zance da yawa kuma har ya kai shi kamar shugaban Faransa shine shugaban Chadi, wannan ba alheri bane ga kasashen da Faransa ta yi reno. Tunda buku hana ƴan tawaye ba su shigo Chadi. Da suka shigo Chadi kuma ba a san yaya ba shi DDD da ya rasu. To akwai rudani da yawa ciki. Ni wanda nake gani tunda an wakilta Niger da Mauritania su sasanta hakanu wanda suke hada a sa musu ido a sa su gaba, amma ba an zabe su kuma an shiga gaban su ana nuna inda za a yi wannan yana sa rudani kuma yana sa tashi hankalin nan ya karu.
Tuni ƴan tawaye suka fara zargin Niger da nuna bangaranci bayan da sojoji suka buƙaci a taso ƙeyar wasu daga cikin mutanen su.
To ta san ana cikin yanayin yaki. Akwai zance na barazana da ake kuma kowane bangare yana haɗin wasu abubuwa, amma aka lissahi akwai manufa tunda in za a zuwa sasantawa kowane yana bida ya zargi wancan ya zargi wanda yake adawa da shi. Nake ganin akwai barazana da yawa, amma su ƴan tawaye a radda aka yi zanayi da wani sahikin da aka zanayi da irisdebi sun ce suna da su tattauna. Su ko ƴan gwamnati sun ce ba su bida wanda suka yi shi mulki ba su bida su a tattauna.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja.
Zauren VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Domin fa'are wadda har jiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni dan cewa ni Farao ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da Muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya.
Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya ne a fadin duniya aka yi bikin ranar duniya, wato World Earth Day, inda shirin namu ya zanta da dan rajin kare muhalli Umar Sale Anka a game da tasirin da ranar duniyar ta yi. To a yau Farfesa Adamu Idris Danko zai dora da tarihin yadda aka faro wannan gwagwarmayar. Tambayar da na masa ita ce yaushe aka fara wannan yunkuri, ga kuma abin da yake cewa.
Kamar yadda masana suke bayani a kai, an fara wannan raji ne a nan Amurka kusan shekara 51 da suka wuce, kuma a yanzu ana ta wannan raji ne a duk kasashe na duniya, wanda wannan rana an fare shi da farin jini, domin ko a lokacin da aka faru wannan an samu mutum sama da miliyan 20 a cikin manyan garuruwa na Amurka da suka yi biki a wannan shekara domin wannan raji. Mutane da yawa ana ganin sun ba da goyon baya, kuma haka aka ci gaba da wayannan raji har zuwa shekarar 1990, wanda akwai wani mai gwagwarmaya wanda ake kira Dennis Hayes, shi ya dauki wannan rana ya ga cewa ba Amurka kadai ya kamata a ce ana wannan raji ba, ya kamata ya zama yunkuri ne na duk kasashen duniya. Shi ya dauki wannan abu aka yayata shi, aka ga cewa duk kasashen duniya wajen kasashe 141 shekarar 1990 suka shiga wannan hidindimu na wannan bukukuwa.
Baya ga matsanancin ruwa da ke janyo ambaliyar ruwa, Dr. Salisu Dahiru, wanda ke jagorantar shirin New Map, ya bayyana yadda tsarin gine-gine ke tasirantuwa ga matsalar ambaliyar ruwa.
Na farko, kin san ita ambaliyar ruwan nan abubuwa ne da suka tare suka yawa. Na farko, akwai illan sare itatuwa wadda sukan taimaka wurin rage ambaliya, kuma akwai rashin bin dokan ka'idan ina ne ya kamata a yi gini da kuma ina ne bai kamata a yi gini ba, kuma irin tsarin gini ma da ake ba ko ina bane ya kamata a ce an samar ko siminti ko ko an samar kwalta ko dabe iyar da muka sani na bature wanda ake kira tile, wadda idan ruwa ya sauka kai, kin san ruwan nan baya iya shiga kasa kai tsaye, sai dai kawai da kwarara kawai ya gangara sannan ya tafi duk inda zai bi. Ire-iren waɗannan matakan suna nan, akwai ba wai ana jira ba wai an rasa dokoki bane, dokokin suna nan, sai dai aiwatar da dokokin ne aiki da su to ne matsalolin.
Shi kuma Umar Salih Anka ya ce kwaliya ta biya kudin sabulu a game da taron majalisar yanayi na Najeriya, ko ina dalili?
Na san an cimma kudurori masu muhimmanci sosai ne da za a yi kula da muhalli, musamman na yanda za a dawo da ita darajar kasan noma da kuma hanyoyin da za a rinka noma ba tare da an samu ci baya ba. Duniya ta canza, dole ne a yi noma na zamani wanda ita kanta kasar sai an batta ta dawo cikin hayyacinta. Kuma an tattauna ga su har shugaban da suke magana cewar can guru wetland da sauran gurare wanda aka tattauna na baya aka gabatar da su yanzu cewar an samu ci gaba da yawa. Mu dai muna nan muna ta bibiya, kuma muna ba da shawarwari na abubuwan da ya kamata inda muhallin mu ya kasance. Kowa akwai tashi mahanga, amma dai an samu matsaya na abubuwan da ake bukata. Kuma mu kullun daman abin da muke faɗa shine a rinka tsara ana duban bakin gatari, ba wai batun kuɗin bane. Budget din tunda baya samuwa, kullun a rinka samu hanyoyin da za a yi maganin matsaloli ba tare da an takura gwamnatoci ba, kuma su wanda muhallin ke cikin shi ba tare da mu kuma an banzatar da shi ba.
A nasa bangaren, Professor Mansur Bakon Matazu, shugaban hukumar NIMET, ya ce hukumar za ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa mutane sun himmatu da bayanan hukumar da yake jagoranta.
Aikin mu na hasashen yanayi yana da mataki guda uku. Na farko shine mu da muke yin wannan hasashen yanayi. To idan muka yi hasashen yanayi, ya kamata mu akwai wasu ma'aikatu waɗanda su ne za su isar da wannan sakon hasashen yanayi. Shi ne mataki na biyu. Sannan mataki na uku su ne waɗanda suke amfani da hasashen yanayi, da zama al'umma ƙasar Najeriya kenan, ko manoma, ko masu kiwo, ko masu isu da sauran mutanen ƙasa. To hasashen yanayi in aka yi shi kuma bai isa ga wanda aka yi ƙudurin ya kai ma ba, akwai matsala. Muna haɗe kai da gwamnatin tarayya da hukumomi su nema na ba da agaji ta gaggawa da hukumar NISA wanda take hasashen yanayi na ambaliyar ruwa, da hukumomin CDC wanda suke kula da lafiya, da sauran bangarori na ma'aikatan gona da ma'aikatan madatsar ruwa. Saboda idan muka yi wannan hasashen yanayi, su dai za su isar da wannan sako, sannan kuma da kuma 'yan jaridu da su ma suna taimakawa wajen yi da wannan sako kuma al'ummomin
kasa gaba daya. Abu na gaba nke kudirin yi shine watan shi hasashen yanayi aka yi shi da turanci mutane da suke karkara ko da suke wani yare na Hausa ko yaren Igbo ko na Yoruba ko sauran wasu yarurrukan Najeriya. To muna kokarin haɗe kai da kungiyoyi da jama'a na wannan bangarori saboda mu fassara wannan hasashen yanayi da muka fassara shi yanda jama'a za su gane ba tare da an samu matsala ba.
Mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau. Sai zuwa makon gobe, idan Allah ya ba mu iko, mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko, Dr. Salisu Dahiro, Umar Sale Anka da Farfesa Mansur Bakoma Tazu, sai Solomon Abu da ya daidaita mini sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin ka ma zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magamar sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan Adam, Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Ya ji yanda ake dai ana dan samu da wani guri nan daga bayan nan na dan sai da ina dan sai da kayan wuta haka.
Don sanin wayar da ake toyawa a birni, ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka. Duniya a takun hannunku.
Yanzu kuma ga darasin Ramadan, albarkacin watan Ramadan ta bakin Sheikh Khalid Usman Khalid Jos.
Allah ya ce a farkon al'amari, lokacin da Allah ya halicci amana, yi da bari, umurni da hali, domin al-islamu aqidatun wa shari'atun wa amrun wa nahyun. Wannan shi har musulunci aqida ne, musulunci shari'a ne, musulunci umurni ne, musulunci hali ne, kuma shi a amana. Hannayenmu da Allah ya yi mana amana ne, idanuwanmu da Allah ya yi mana amana ne, halaye harshe da Allah ya yi mana amana ne, kafafu da Allah ya yi mana amana ne, ciki da Allah ya yi mana amana ne, farji da Allah ya yi mana amana ne, sallah da Allah ya umarce mu da ita amana ne, azumi da Allah ya umarce mu da shi amana ne, zakka da Allah ya umarce mu da shi amana ne, ƴaƴa da Allah ya bamu amana ne, mata da Allah ya bamu amana ne, mazaje da Allah ya hada ku da su amana ne. To dukkan waɗannan amanoni da wanda muka tuna da wanda bamu tuna ba, Allah yake ya bujiro da waɗannan amanonin. Inna aradna al-amana amanata, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard, mun bujiro da amanonin nan ga sunan birjin. Kowane ziyata a jikinki amana ne, Allah ya baki kina cin amana zaki gamu da Allah. Mun bujiro da amanonin nan muka mika su ala samawati, cewa sammai ga amana ku riki, a sa muku hankali, a sa muku basira, a sa muku lisani, irin yanda za a sa wa dan adam da aljani. Ku kiyaye amanoni wal ardi, haka kan sai ga amana, wal jibal ga duwatsu ga amana, suka kaskanta kai fa abaina an yahmilna, suka ce Allah wane mu, tafi karfinmu ya Allah, tausaya mana, wa ashfaqna minha, suka ji tsoro daga waɗannan amanoni da aka dora musu, kuma suka gamu da tausayin Allah. Amma da haka ana zuwa wurin dan adam aka ce ga amana, yace ina iyawa. Dan adam kana iyawa? Yace dan adam kana iyawa? Yace ina iyawa. Wa amana al-insan, dan adam ya dau wannan amana hannu biyu shi yana iyawa. To amma gashi yanzu ana kiyayewa sai wanda Allah ya taimake shi. Allah ka taimake mu da kiyaye amana. Me yasa dan adam yace yana iyawa? Allah yace innahu kana zaluman jahulan, dan adam mai yawan cutan kai ne, dan adam mai yawan jahiltan abin da zai amfane shi ko ba zai amfane shi ba.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington za su shigo da sabon shiri. Yanzu mu wani lafiya. Bi salam.